This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalal da kuma Niya FM. Za kuma a iya jin mu a ko ina ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Ladan Ibrahim. A yau muka sake dawa a shirin mu na hantsi. Sanata Babaka Kabashir Garbai a Borno ya ce har yanzu mafiya yawan garuruwan su na hannun ƴan Boko Haram, inda shi kuma gwamna Kashim Shatima ya musanta wannan kalami.
Garuruwan da suke hannun hukuma duka a cikin dare ba zai wuce wata kila guda 30 ba.
Yau tafi jiya domin duk al'umman da ke zaune a jihar Borno ya san cewa an samu nasara akan ƴan kungiyar Boko Haram fiye da yadda kake tsammani.
To jami'an custom kuma a Najeriya dai sun kwace kaya na fasa kauri da ya hada da katako, shinkafa da kuma naman talotalo. Su kuwa manoman rani da shinkafa a jihar Adamawa sun koka ne game da yadda gwamnatin tarayya ta ce suna waiwayar su, amma kuma su sun juya musu baya. Akwai kuma sakonninku ta wayar tarho. Yanzu mu fara da cikakkun labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Akalla mutane 12 ne suka mutu, kana wasu da dama suka samu rauni daban-daban a gabashin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, inda cikin ƴan makonnin nan ya kasance cikin matsanancin fadar kabilanci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta damu kwarai da gaske yadda ta samu rahoton cewa fada ya ƙara kasanta a yankin wannan kasar. Mai magana da yawun majalisar Amazon Kojo Martins ya ce ƴan tada ƙayan bayani ke tada fitina a wannan yanki na kasar. Yace sun samu rahoton da ke cewa an samu mummunan fadan da ya dalilin raba mutane da muhallinsu, musamman farar hula tare da sace musu kayayyaki da sunan ganima da sace mutane kana ayyuka, wasu mata har su uku fyaɗe. An jima ana fadan kabilanci a wannan kasar akan mallakan albarkatun kasa da ake rige-rigen wane ne ke da shi tsakanin ƴan kasar, abinda ya haifar da masu tada ƙayan baya a cikin kasar na tsawon lokaci.
To haka kuma shugaban Amurka Barack Obama na neman majalisar dokokin Amurka ta bashi tsabar kuɗi har fiye da dala Amurka biliyan 1,800 domin yaƙi da cutar nan ta zika a nan Amurka da ma wasu ƙasashe. Hukumar kiwon lafiya ta Amurka ta ce wannan ya zama wajibi domin da waɗannan kuɗaɗen ne za a yi binciken magungunan yaƙi da wannan cutar wadda take yi wa yara illa a ƙwaƙwalwarsu a lokacin da aka haife su. Wata sanarwar da ta fito daga fadar White House ta ce wannan kuɗaɗen da ake nema za a samar da su ne domin yin muhimman buƙatun yaƙi da wannan ƙwayar cuta da kuma yaƙi da cizon sauron da ake tsammanin yana haddasa ta, da kuma agazawa mata masu juna biyu waɗanda kuɗin shigar su bai taka kara ya karya ba. Yanzu haka dai cibiyar yaƙi da cututtuka da kare su a nan Amurka ta bayyana cewa ɗakin bincike ya tabbatar da mutane 50 na ɗauke da wannan cutar, da dukkaninsu kuma mutanen sun kai ziyara a ƙasashen da wannan cuta ta yi kamari.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Masu jefa kuri'a na Amurka sun cika babban ɗakin taro makil a New Hampshire, inda 'yan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican suka taro 'yan sa'o'i kaɗan kafin zaɓen share fage. Da yawan masu jefa kuri'an dai sun fito duk ko da yake ana dusan ƙanƙara, domin ko binciken jin ra'ayin jama'a ya tabbatar cewa da yawansu ba su yanke hukuncin shin wa za su jefa wa kuri'a ba. Binciken ya tabbatar cewa kusan kashi 50 na masu jefa kuri'a kawo lokacin taron ba su yanke hukuncin wanda za su jefa wa kuri'a ba. Misali, a jiya Litinin, ɗan takara Chris Christie sai da ya rusuna na ƙasa da gwiwoyinsa a cikin ɗakin taron Hudson, yana roƙon 'yan takarar da ba su yanke hukuncin wanda za su jefa wa kuri'a ba da su jefa masa, musamman akan irin amsar da ya bayar game da matakan tsaro. Sai dai kuma da ranar ta je ne a ɗakin taron na John Cassis da ke Manchester. Rahotanni suka bayyana cewa mutane 'yan kalilan ne suka nuna cewa ga inda suka dosa game da wane ne za su jefa wa kuri'ar. Wani mai jefa kuri'a mai suna Wayne Morris a Manchester ya ce taron da aka yi ya taimaka masa kwarai da gaske wajen yanke hukuncin shin wa zai jefa muwa. Ya ce duk da yake har yanzu yana tsakani-tsakani ne, wato ko dai George Bush ko kuma tsohon gwamnan jihar Ohio.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya damu kwarai da gaske da duk waɗannan abubuwa da suke faruwa amma fa a kasar Koriya ta Arewa wanda yace bai zo masa da mamaki ba na harba makami mai linzami da tai. Shugaban yana magana ne a sa'ilin da yake zantawa da kafar yada labarai ta CBSN wanda aka yayata a jiya Litinin. Haka kuma ya ce sun dade suna cikin damuwa game da halayyar kasar ta Koriya ta Arewa game da dabi'o'inta wanda ta zamo cewa gwamnati ce mai wuce makadi da rawa musamman akan kokarinta na ganin sai ta harzuka kowa da kowa ta hanyar takala. Shugaban Amurka Barack Obama din ya ce sautari ta sha gitta sharuɗan majalisar ɗinkin duniya da aka gindaya game da makamin nukiliya wanda sai da ta samar da shi ma na kashin kanta sannan kuma ta gwada shi wanda kuma a hakan an ce mata a hirtai wannan abu amma ta yi kunnan kashi.
Ma'aikatar shari'a na Amurka ta tuhi matar marigayin nan shugaban ƴan kungiyar ISIS na Rodat Taka na mutuwar wata ba Amurka ma'aikaciyar jin kai Kela Mula yadda ya Nusran Assad Ibrahim Bashar na da mijinta Abu Sayyaf an tuhume su ne da kan Mula da wasu sauran mata a cikin gidajensu. Jami'an Amurka suka ce ita dai Mula ko bayan da aka kame ta sai da kuma shugaban kungiyar na ISIS Abubakar al-Baghdadi ya mata fyaɗe lokacin da suke tsare da ita inda daga bisani ta mutu a cikin watan Fabrairu na shekarar bara. Mai gabatar da ƙara ya faɗa jiya Litinin cewa duk wannan abu da aka yi wa Mula da sanin ita Nasirin Bashar kuma al-Baghdadi ya aikata wa Mula da akan ba tana so ba sai don ba ta da zaɓi. Shi dai Abu Sayyaf ya mutu ne a wani harin da kwamandocin sojan sama suka kai a gidansa da ke Siriya a watan Yuni inda aka kama matar da aka danka ta ga hukumomin ƙasar Iraki domin ta fuskanci hukunci. Umma Sayyaf dai ta faɗa wa hukumar bincike ta FBI cewa ba shakka ita ce ke ɗaukar ɗawainiyar Mula da sauran waɗanda aka kame lokacin da mijinta ya tafiya. Ta kuma ce ba shakka tana taimakawa wasu 'yan ƙungiyar ta ISIS a gidanta na al-Baghdadi ɗin.
Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Sanata Baba Kaka Bashir Garbai a Borno ya ce har yanzu fa mafiya yawan garuruwansu na hannun 'yan Boko Haram ba kamar yadda ake cewa an kwakwace su ba, inda shi kuwa gwamna Shatima ya musanta wannan kalami. Ga rahoton wakilinmu.
Ina tare da dan majalisar dattawa mai hukuntar mazabar Borno ta tsakiya, wato Sanata Baba Kaka Bashir Garbai, wanda kuma yanzu aka yi gama ziyaran wasu ƙauyuka da 'yan Boko Haram suka kai har a baya-bayan nan.
Matukar gaskiya abu ne na abu bakin ciki.
Kamar ya kake gani yadda yaki da ake da Boko Haram da rundunar sojojin Najeriya ke cewa sun ci nasara, ya kake gani wani abu ne ke tafiya?
Ni dai zan ce ban yarda da wannan maganan ba. Local government uku ne wanda za a ce babu yaran nan: Maiduguri Metropolitan da Bayo da Kwaya kusa. In ban da wayannan local government guda uku din, local government kuma akwai guda uku wanda suna hannu wayannan yaran. Wayannan local government din su ne Mobor da kuma Kalabalge da kuma Abadam. Local government uku din nan har yanzu suna hannu yaran. Garuruwan da suke hannun hukuma duka a cikin dare ba zai wuce wata kila guda 30 ba. To ba za ka ce ka riga ka dauke wannan local government ba.
Tuna ne mafita.
So ni yadda nake kira, ina so in kira ma hukuma don Allah su nemi kayan aiki su hada kai da 'yan civilian da kuma maharba su je, su maharban da civilian jete su sun san wajejen fiye da sojojin da muke da su.
Gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Yatima da furucin da dan majalisar dattawa Honorable Babakar Bashir Garba yayi na cewa rundunar sojan Najeriya bata kwato garuruwan take bayanin cewa ta kwato ba. Wannan batu duk ya janyo cece kuce da dama a ciki da wajen jihar, wanda ya sa gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Yatima da wa gida, wanda kuma ya mai da martani game da wannan furuci na dan majalisar.
Farko dai zan fara da cewa yau tafi jiya domin duk al'umman da ke zaune a jihar Borno ya san cewa an samu nasara akan 'yan kungiyar Boko Haram fiye da yadda kake tsammani. Domin a yau duk wanda yake kwana a garin Maiduguri yana kwana da kwanciyar hankali ba kamar zamanin gwamnatin da ta wuce ba. A da ko nan zuwa dama turu kamar zuwa lahira ne, yanzu alhamdulillahi an yi nasara, an kwace Bama, an kwace Goza, an kwace Konduga, Mafa, Kikwa, Gamborungala, duk garuruwan da nake kirga makan ne yau ka tashi ka iya zuwa garuruwan nan mai kananan hukumomi kusan uku ko hudu a can jihar Adamawa su Madagali su Gulak su Mubi duk ana cin kasuwa ana komai so nayi imani an yi nasara akan Boko Haram kuma insha Allah za mu mara sojojin mu baya a cimma burin mu duk mutumin arewa maso gabas duk mutumin Borno da ya tashi yayi uffa kan president Buhari ko gwamnatin Buhari ba mu yi mishi adalci ba fi sabilillahi ba inda Buhari yake kauna ba inda yake so a zuci fiye da Borno fiye da arewa maso gabas wanda zai tashi ya yake shi mu ma za mu yaki mutumin kowa shi babban abin da nake so jama'a su fahimta shine kaga yake da ta'adda an ci karfin su amma suna nan a wawase su biyu uku za su je su yi ta'adda ai ginawa yafi wahala akan ruisa abu ni na imani cewa senator ko ba fahince shi sosai bane ko kuma ya furicin cikin tashin hankali amma ba haka ba duk mutumin Borno ya san ana aiki duk mutumin Borno ya san president Buhari mutumin dora ne amma wallahi tallahi zuciyansa shi mutumin Borno ne yana kwana da Borno a zuci yana tashi da Borno ba mu mishi adalci ba wani ya fita ya zargi ko ya zargi gwamnatin shi mun muna nan a kasa duk wanda yake da duk dan jarida da zai yake da shakku yazo zamu tafi da shi duk garuruwan nan su gani
Haruna Dauda Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya shugabanni sun samu a inuwa kar mu sake mu fada rana
tarbiya koyan take yi kar mu dawwa jami'an custom a Najeriya sun kwace kayan fasakori na katako shinkafa da naman talatalo ga rahoton Hassan Umar Tambuwal
Kumar custom ta jihar Ogun ta yi wawan kamu inda ta kama manyan motoci cike da gumaguman katako motoci lodi da naman talotalo da motoci guda goma shaƙe da buhuhuwan shinkafa a yankin Ijonwu da Idogo bakin iyakar Najeriya da kasar jamhuriyar Benin kamar yadda sabon controller custom mai kula da jihar Ogun ya shaidawa muryar Amurka
sunana Waindu Jilantri Multas ranke dade kai ne controller na custom a jihar Ogun ko haka deme ko kama a halin yanzu
mun kama toki mun kama motoci tukumbo mun kama shinkafa mun kama itacen kafinta wanda ba katako wanda ba so asar da shi
motocin katako nan guda nawa ne
trailer guda shida da truck daya bakwai kenan
idan aka kasta wannan katakon kudin su sun kai kaman nawa
wallahi bazan iya ga maka kudin ba don ba mu yi investigation tukuna mu tabbatar da ko nawa ne cost na kudin katakon ba tukuna
a ina ne kuka kama wannan motocin katakon
wallahi an kama su ne can wajen kusa da border wani gari ana kira Ijon
kusa ga border kasar Benin kenan ko
eh haka
ina za a je da wannan katakon
eh katakunan za su yi exporting zuwa West Africa
watan za su fita da waje da shi kenan
za su fita waje da shi sosai mutanen da aka kama ba su jin turanci ba su jin Hausa sai French numbobin trolloli din ma na kasan waje ne
mutane nawa ne ku kama da wannan motocin katako
mutane guda biyar driver daya ya gudu
kun kama shinkafa
wallahi shinkafa ba mu samu ba mu kama mutum ko daya ba don lokacin da muka shiga daji mu je mu tare da motoci nan guda goma an parking a cikin daji kawai sun gudu wadansu motocin sun cire taya wadansu an cire battery wadansu ma har da steering suka cire don ya sa ba za mu iya mu tafi da su ba amma yaran mu da patrol vehicle din nan mu muka cire duk rayasin da yake ciki muka kawo station
to wannan ya nuna cewa jami'an ku ba su aiki kenan tunda ana shigowa da wato shinkafa kuma ana fita da katako
to aikin kenan shine ya sa mun ba mu da muna aiki ba da zamu kama wadannan ne yara mu yanzu suna aiki
wani kira ne za ka yi wa jama'a
to jama'a dai ya kamata waɗanda suke aikin business a border su bi kaida kenan su bi kaida in ba su bi kaida ba kuma mu muna nan a shirye zamu kaka masu ko kuma mu yi confiscating kayan su duka
sabon controller hukumar custom mai kula da jihar Ogun Waenduju Jelan Kirin Multafu kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga birnin Abeokuta a jihar Ogun Najeriya.
To kafin mu ci gaba bari mu dan numfasa da faifan wannan wakar.
Tafiya bai dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba a san karshe ba.
Tafiya bai dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba a san karshe ba.
wanda ba sa yin sa yin sa sahun mu ya hado har mun tasa muna kira da abar zaman gaba
hikima kyauta mai girma lafiya ta zuci usuma babri barta kaddama mu ciri bar rayuwar duniya gama alau ba ai bi ba kullu na bisin zai katal mauti mutuwa mai yawan nema lokacin ka idan har ya zo mutuwa ba ta alfarma kokarta ka gama lafiya tarka mutu a wajen rigima rayuwa shewa mai makon ka dauki hakuri Allah ba zai kisa kama ba tarbiyar da addinin musulunci ba ta zo da zaman gaba ba sannan Allah la adar Hausa ba ta zo da zaman shirme ba mu kula da zaman lumana wanda Allah adar mutununa banda Allah adamu muna kar ase kakata da husuma fitina ba san karshe ba Hausawa sun daukaka duniya saboda zamana kyau da lumana kasar Hausa ta cika ta bazi saboda sun baki dalwana shugabanni sun samu a inuwa kar mu sake mu fada rana tarbiya koyan
su kuwa manoman rani da na shinkafa a jihar Adamawa sun koka ne cewa gwamnatin tarayya ya kamata ta waiwaye su ba ta juya musu baya ba ga rahoton Ibrahim Abdulaziz
yayin da gwamnatin Najeriya ke mai yunkurin farfado da fannin noma yanzu haka manoman rani da kuma na shinkafa na kokawa a jihar Adamawa musamman ma ta fulkacin samar da kayayyakin bunƙasa noma da kuma baruwa ga manoman shinkafa da ke Geriyo daga cikin manyan wuraren da ake noman shinkafa a jihar
ba ku kawo ba ku ajime ta har a gama gwamnatin nan kaf sai dai su zura da bajin su amma manomi ne ainihi manomi wallahi ba zai taba gani alfarman gwamnatin nan har ta kare a na Buhari
ba wani standby in ba wani spare kuma inji ba sabon inji da aka saya wanda zai aiki shekara 30
shiko Muhammadu Kawu da ke zama shugaban kungiyar manoman shinkafa na Geriyo ya ma bayyana min halin da suke ciki a yanzu
karancin ruwa ba wajen don doshin biyan kuɗi ko don biyan kuɗi bane wani lokaci mun sha kuka kuma ita Afa Beno ma kanta ta sani kan cewa gere wannan wani lokaci yakan kafe muddin yan an ja zuwa watan 4 zuwa 5 hakan nan to fadaman ta kan kafe
to kushin mama noman sun sanar da gwamnati wannan matsala na karancin ruwan da suke fama da shi ga da ta bakin shugaban manoman
sukan kokari ta gefen akwai wani inji da suke kafa ta gefen kogin Benue wannan da shi ake taimakawa to amma kwanaki mun kai musu kuka kan cewa ya kamata a hada pipe daga ita kogin ya hada ma shi gariyo din yadda in ta fara kafewa a famfo daga kogi ya shiga ta gariyo domin gonakin da suke ta gefen gariyo su samu
kamar sauran manoman Alhaji Abdullahi mai kan tafi da shugaban kungiyar manoman shinkafa a jihar Adamawa yayi karin haske game da matsalolin da suke fuskanta
eh to amma abasan yana ta gefen manoman shinkafa zan ce maka akwai matsala amma duk da haka alhamdulillahi duk da matsalolin tun da yake shine kadai abin da ake kokari a noma rani da damina amma matsalolin ana wa noma gaba daya rikon sakai nan kashi kuma shine yanzu ake alfahari da shi tun da yake mai din nan sai yanzu zai ya nuna alama ba zai rike kasan nan ba amma in an shiga noma zai rike kasan nan amma duk da haka har yanzu ba ai hubasa ta yanda za a bunkasa harkar noma wanda zai rike kasan nan ba
to kome shugaban manoman ne ma zai ce game da yunkurin da gwamnatin Buhari ke yi a yanzu na sake farfaro da harkar noma domin ta da kuma tattalin arzikin Najeriya
ya fada za a farfarar da harkar noma mun ji dadin wannan amma hanyoyin da za a bi inda ka tambaya cewa ya za a bi hanya daya ce in an kauce ta kuma shikenan an fada rijiya
to yalla bai wuce hanya kenan
hanya daya a bunkasa harkan noman rani ko ina muna da ruwa muna da fili muna da yara samari suna yawo suna shan wuri a gera mutu filayen noma kamar da aka gera wannan filin din a raba wa samari a raba wa manoma ko baka ba su bunkasa harkan noma amma idan an zanna an ce don an kawo taki an kawo iri ana jira ruwan sama ya fada aikin noma ba zai bunkasa gonaki ba ba zai bunkasa abinci a kasan nan ba zai bunkasa tattalin arzikin kasan nan ba sai an shiga wannan duk duniya ba inda ake noma da ruwan damina
to sai dai kuma a yanda manoman ke kokawa su kuwa hukumomi na cewa suna nasu kokari wajen sharewa manoman hawaye Alhaji Sharif Muhammad shine jami'in kula da shirin noma na Geriyo
an fara aiki na noma rani don ka shigo yanzu hakan nan za ka ga injinan mu ga sanan nan suna nan inji na can kwana yana aiki na can gate yana aiki na gindin mongoro yana aiki yanzu kokari muke mu tada inji na bakin kogi shine yanzu aka yi saura mana insha Allah inda yan kwanaki kadan ko za mu tada su ba ƙara kudin ruwa ba ko ni plot dai ana biyan a 2,500 ne
kuma da menene dai yanzu an zura ido ne a ga irin tallafin da gwamnatocin jihohi za su ke badawa domin farfaro da hakan noma da kuma kiwo Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Azo dandalin amana a garin mu yau na kwana manoma suna ta jana kowa.
Ana fatare ne da Sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga sakonnin da kuke bar mana ta hanyar wayar tarho.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Ibrahim Omar Abdul Karim, jihar Kano, Nigeria. Zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka, ina son ɗauki wannan damar in isar da saƙon ɗaya murna ga masu sauraro a kan ranar rediyo ta duniya ta wannan shekarar kenan. Da fatan za mu ci gaba da sauraron rediyo da muke amfani da su ba ta kafar yanar gizo ba, tunda ainihin rediyo tana da muhimmanci don ba inda mutum ba zai iya tafiya da ita ya sauri shirye-shirye na sashen Hausa ko kuma wasu gidajen rediyo na duniya ba. Da fata ba za a rufe yin amfani da rediyo ta kafar shortwave ba, tunda ta hakan ne muke samun karuwa a bisa abubuwan da ke faruwa a dukkanin kasashen duniya don samun bayanai masu gamsarwa da kuma nishadantarwa da kuma ilmantarwa.
Sunana Mudassir Sani Ummanan Yara Birnin Kebbi. To ni ina so ne in kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Atiku Bagudu a kan cewa a gaskiya mu al'ummar jihar Kebbi samu gami sai da sanin yadda yake jagorancin talakawan jihar Kebbi ba domin a gaskiya kwata-kwata da ma'a jihar Kebbi suna cikin wani hali na hali na kakane kai wanda yake kada ya manta da cewa talakawan jihar Kebbi sun sha zafin rana sun ture mu yunwa domin su samu idan samu sauki na rayuwarsu amma kawo yanzu har yanzu na gwamnati komai ya ci gudana yadda ya kamata don haka muna cewa gwamnati ku gagarar da cewa ya kamata su kai sunan mulkinsa domin hausa yana cewa ran tango da ake yanke tukunya muna fatar Allah ubangiji ya bayar wannan gwamnati jihar Kebbi iko na sauya sunan mulkinsa ya ba ta iko da kawo sauyin canji kamar talakawan jihar Kebbi suka zaba na gode.
Yanzu kuma ga wannan sako mu dan lakuri.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan rediyo a Najeriya. Sannan kuma baya gani ko kaɗan.
A lokacin da aka haife ni ina gani. To bayan da na kai kamar shekara 6 zuwa 7 ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani.
Kai har malam Baryabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya. Kai primary, kai secondary, daga nan kuma fa.
Sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic.
Bayan mutum ya yi digiri a Najeriya, akwai abin da yake yi. Kai ina aka kai ka?
Jihar Akwa Ibom domin yi wa ƙasa hidima.
Daga nan ka tabirki da karatun ne koko?
Sai na je jami'ar Manchester a ƙasar Ingila na yi master a digital communication.
To aiki kuma fa?
Na fara aiki da nan gidan rediyo Najeriya Kaduna a shekara ta 2006.
Iyali fa?
Ina da aure da yara.
Turka shi. Lallai na kasa ba kasawa ba kowa da yadda yake samun na kasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce
wato faduwa ne da kan dorowa
inji ne ya buge ni nan wurin
kwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar na kasa
uwa tana da ƴaƴa waɗanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya
kasance da shirin na kasa ba kasawa ba a kowace ranar Alhamis a shirinmu na karfe 8 wato shirin hantsi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa
na kasa
ba kasawa ba.
To kafin mu kare ga takaitattun labaran duniya daga ladan
mutane 12 ne suka mutu kana wasu da dama suka samu rauni daban-daban a gabashin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo inda cikin ƴan makonnin nan ya kasance cikin matsanancin munar fadan kabilanci. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta damu kwarai da gaske yadda ta samu rahoton cewa fada ya ƙara kazanta a yankin wannan kasar. Mai magana da yawun majalisar Amazon Kojo Martins ya ce ƴan tada kayan bayani ke tada fitina a wannan yanki na kasar. Shugaba Obama yana neman majalisar dokokin kasar na Amurka da ta bashi kuɗi fiye da dala Amurka biliyan 1.8 domin yaki da cutar zika na Amurka da ma sauran wasu kasashe. Hukumar kiwon lafiya ta Amurka ta ce wannan ya zame wajibi domin da waɗannan kuɗaɗen ne za a yi binciken magungunan yaki da wannan cutar wadda take wa yaran da ake haihuwa illa a kwakwalwa. Wata sanarwa da ta fito daga fadar White House ta ce cikin waɗannan kuɗaɗen ne kuma za a samar da muhimman buƙatun yaƙi da wannan ƙwayar cutar da ta haɗa da yaƙi da cizon sauro. Ma'aikatar shari'a a nan Amurka ta tumi matar marigayin nan shugaban 'yan ƙungiyar ISIS na rawar da ta taka na mutuwar wata ba Amurka ma'aikaciyar jin ƙai Kela Mula, Edeh Nisran Assad Ibrahim Bashar da mijinta Abu Sayyaf an tume su ne da kama Mula da wasu sauran mata a cikin gidajensu. Jami'an Amurka suka ce ita dai Mula ko bayan da aka kame ta sai da kuma shugaban kungiyar na ISIS Abubakar a Baghdadi ya mata fyaɗe lokacin da ake tsare da ita. Shugaba Barack Obama ya ce ya damu kwarai da gaske duko da yake ya ce kuma bai mamaki ba na yadda Koriya ta Arewa ta gwada makaminta mai linzami.
Da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen wannan shiri na hantsi sai an jima da la'asar za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya karanto mana labarai sai kuma Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na yau sai kuma ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.